Mama Butangana.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, ma tare muke da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 19 ga watan Satumban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dukkan din ma'adinai da albarkatun kasar Najeriya take da su. Manazarta na ganin cewa kasar bata morewa wannan baiwar kamar yadda ya kamata ba.
Da farko saboda mai da Najeriya take da shi ba a dauki sauran ma'adinan mu da amfani ba, shi yasa kake gani ake cewa wayansu kasashe za ka ga an ce sun fi Najeriya ma'adinai.
Za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da gwamnatin jihar Nasarawa dake arewacin Najeriya dangane da wannan batu. Haka kuma idan mun bude layukan mu muna so ku kira ku ba mu ra'ayinku dangane da yadda kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka hada kansu yayin da suka fice daga kungiyar ECOWAS. Shin kowane irin tasiri wannan zai yi? Kamar kowace ranar Alhamis za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli, amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Alhamis ɗinnan sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren Hezbollah a kudancin Lebanon, suka kuma sanar da kama wani ɗan ƙasar ta Isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata kullalliya da aka shirya da wato da Iran ke marawa baya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila. Hukumomin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama ɗan kasuwa ne dake da alaƙa da Turkiyya, da ya halarci akalla tarurruka biyu a Iran, kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun haɗa da Prime Minister Benjamin Netanyahu da ministan tsaron ƙasar Yoav Gallant. Sanarwar ta ƙara da cewa an yi kamen ne tun a watan jiya. Baya ga harin na Isra'ila a yau Alhamis, zakarun sun kuma rawaito cewa an harbo jirage marasa matuƙi da dama da aka cillo daga Lebanon zuwa cikin yankin ƙasar ta Isra'ila. Shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar Sri Lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa a mummunan yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da yi wa ƙasar ƙawanya. A ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ake sa ran miliyoyin al'ummar ƙasar su shiga wato su fita kan rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. A lokacin da aka rika gangamin boren, jama'a sun rika kiran kalmar Aragalia wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'ummar ƙasar suka rika yin kan jiki kan ƙarfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin ƙasar Chad waɗanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa. Babban daraktan cibiyar tsare-tsare da ke Colombo ya shaida wa muryar Amurka cewa jama'a na buƙatar sauyi, inda hakan ke nufin sun gaji da tsohon tsarin danniya da rashin gaskiya. Jama'a na buƙatar sauƙi daga matsin tattalin arziki da ya dabaibe su. A yau Alhamis, ƙasar Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samanta sun harbo ɗaukakin jirage marasa matuƙi 42 da Rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai mata hari a yankunan sassan ƙasar. Dakarun sama na Ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na Rasha. Wuraren da Rasha ta kai wa hari na jirage mara matuƙin sun haɗa da Cherkasy, Dnipro, Kherson, Kirovohrad, Kyiv, Melnikov da sauran sassa daban-daban na ƙasar. Ita ma ma'aikatar tsaron Rashan ta ce ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi biyu a yankin Kursk da wani a yankin Belgorod. Musaya hare-haren ta sama daina zuwa ne kwana guda bayan da jirgi mara matuƙi na Rasha wato na Ukraine ya afka kan wani wurin ajiyar makaman Rasha a yankin Tver da ya haifar da tashin gobara da ya sa akan dole aka kwashe mutane daga yankin. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis ɗinnan ne hukumomin ƙasar Sweden suka kama wata mata mai shekaru 52 da ke da alaƙa da ƙungiyar fafutukar kafa a ƙasar Musulunci ta IS da laifin kisan ƙare dangi, laifi kan bil'adama da manya-manyan laifuffukan yaƙi da aka aikata a kan mata da yaran Yazidi a ƙasar Siriya. Laifi na farko irinsa da aka taɓa tuhumar wani mahaluki da za a yi wa shari'a a ƙasar Scandinavia. matar mai suna Lena Ishak wadda yar asalin kasar Swedish ce ana zargin ta aikata laifuffukan ne daga watan Agusta zuwa Disamba shekarar 2016 a Raqqa tsohon babban birni da jagora IS din ya ayyana da kimanin mutane 300 ke zauna a cikin sa an aikata laifuffukan ne karkashin ikon ISIS a Raqqa inda aka ce wannan shine karo na farko da za a yi shari'a a kasar ta Sweden kan harin da IS ta kai kan al'ummar Yazid marasa rinjaye cewar babbar mai gabatar da karari na Dovgon cikin wata sanarwa kasar Thailand ta bayyana sha'awar yin aiki da bangarori da ba sa ga maciji da juna a kasar Myanmar domin gyaran wata babbar hanya da ta ratsa cikin kasar da rikici ya yi wa kawanya a kokarin da take na ganin an samu daidaituwar lamura a yankunan kan iyakar kasar da ganin yadda za a bude kan iyakokin cewar ministan harkokin wajen kasar Mari Sinagempa a yau Alhamis ministan ya shaida manema labarai cewa Thailand ta samu goyon bayan kungiyar hadin kan kasashen yankin Asia ASEAN da kasar India a hankoran na sake gina babbar hanyar ta yankin da fadan da aka yi a kwanan nan ya lalata shugaban kungiyar mai mambobi 10 Liao Xia kuma bukaci Thailand din da ta marabci wani taro na yankin akan kasar ta Myanmar kafin karshen shekarar da ake ciki ba tare da ya bayar da karin haske ba a karshe ma zai ce baya tunanin za a iya magance matsalolin kasar ta Myanmar a tsari irin na soja amma za a iya cimma haka ne kawai ta hanyar tattaunawa
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC bincike ya tabbatar da cewa Allah ya albarkace Najeriya da arzikin ma'adinai iri daban-daban da amma masana da masu fashin baki da bayyana cewa kasar ba ta morewa wannan baiwa kamar yadda ya kamata Haruna Shehu Marabanjos ya tattauna da gwamnatin jihar Nasarawa dake arewacin Najeriya Abdullahi Sule wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington kan yanayin ma'adinai a Najeriya da kuma musamman jihar sa ta Nasarawa
wato da farko saboda mai da Najeriya take da shi ba dauki sauran ma'adinan mu da amfani ba shi yasa kake gani ake cewa wayansu kasashe kamar Niger kamar kasan Congo kamar you know Zaire da sauransu zaka ji an ce sun fi a Najeriya ma'adinai to amma yanzu bincike da aka yi ya nuna cewa Najeriya tana da ma'adinai da ya kai dala biliyan 700 da yake kasa da ba taɓo shi ba to kaga wannan ya nuna cewa ma'adinai da arzikin ma'adinai da Najeriya take da shi ya kuma arzikin mai da take da shi to a lokacin da ido ya bude yanzu da aka fi mara maganar ma'adinan to ko Congo ba za ta zo ba dan shi ma'adinai inda yake ba kowanne ne kudin shi daya ba zaka samu yanzu wani kasa suna da limestone ne shi limestone shi ake siminti da shi to limestone da ya kai kaman ton miliyan 4 ba daidai sai ka ga kudin shi tsadan shi bai kai lithium da ya kai rabin miliyan ba kawai
saboda
darajar su ba daya ba to haka abin yake to kaga abin da muka isa a Nigeria muna da wannan yanzu lithium din da muke da shi a Nigeria babu alamar muna da shi amma Niger inda ake magana Niger ana magana ana gadara da Niger tana da shi da sosai dan mu yanzu a jihar Nasarawa akwai wurare shi yasa kake ganin duka manya-manyan kamfanoni yanzu ni kadai ne gwamnatin da aka gayyata ina zuwa wannan maganar da nake cewa da kai gobe yanzu zaka ga wurare da dama wayanda muke da wayansu lithium din nan to shi lithium in aka debo kasa misali idan ka debi kasa mota 10 to zaka ce lithium na ko kuma mu ce mota 100 yawa yafi lissafi da mota 100 in ka dauki kasa mota 100 shi lithium nawa ne a ciki to zaka ga wayansu zaka samu lithium din da yake ciki bai fi mota 4 ko mota 5 ba na wayansu kasashen amma na Nigeria a mota 100 zaka iya samun mota 10 na lithium
da yawa kenan
eh so kaga wajen 10% kenan to saboda haka lithium din mu Allah ya sa you know lithium ne mai daraja kuma ba sai ka haka ba sosai wani lokaci kogon lithium sai ka yi tafiya a kasa na kusan rabin kilometer kafin ka samu inda yake to amma mu Nigeria zaka ga lithium din ana samun shi sama ba ma sai kai haka ka shiga ba saboda haka kudin da zaka kashe wajen samu lithium din bai kai inda in ka je wayansu kasashe wanda sai kai tafiya mai zurfi kafin ka samu ba
gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sule a tattaunawar su da Haruna Shehu Marwan Jos. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet abiyoyihausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A ci gaba da nazari akan matsalar ambaliyar ruwa da ake fama da shi a kasashen nahiyar Afirka bana. Yau shirin zai mai da hankali ne akan tasiri da matakan da gwamnati suke dauka da waɗanda ya kamata su dauka da irin darussan da ya kamata a dauka don shawo kan matsalolin ambaliyar ruwa. Sunana Aisha Mu'azu. La'akari da ambaliyar ruwan da Najeriya take fama da shi a sassa daban-daban a kasar fana, Dr. Murtala Abubakar Gada da jami'ar Musman Dan Fujiyo a Sokoto ya ce akwai bukatar hukumomi su kara kaimi la'akari da irin matakan kariyar da kasashen da suka ci gaba suke dauka.
Gaskiya kasashen mu sai sun kara kaimi, especially gwamnatocin mu. Ba wai ba sun yi wani abu ba, suna yi gwargwadon hali, amma gaskiya abin da suke yi bai taka karaya karya ba idan aka yi la'akari da wasu kasashe waɗanda suka ci gaba. Mafiya akwai hukumomi da an ka dora ma'ainihin alhakin sanar da mutane da kuma faɗakar da mutane akan zuwan waɗannan ibtila'i ɗin tsallan ambaliya ruwa da dai sauran ire-irensu. Irin jiran hydrological services agency duk shekara suna fitar da hasashe na ainihin kamar focus na aukuwa ambaliyar ruwa. Wannan shekara sun fitar. Amma za ki iske da yawa mutane idan ka tambaye su ba su ko san wace hukuma ce na isa ɗin ba. Bale har su san menene take. So ta ɓangaren faɗakarwa gaskiya ina ganin akwai ci baya ƙwarai da gaske, ma'ana babu yana faɗakarwa wanda za ta kai ga mutanen da abin ya shafa. Na biyu, idan kika kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba, mu a nan ina ganin kila ko rashin hali ne ko kuma dai rashin isassa faɗakarwa ɗin kamar yadda nake magana. Za ki iske mutane sun shiga wuraren da sun tabbatar da magudanan ruwa ne, irin flood plains haka, sun je sun yi gine-gine sun zauna da tunanin cewa ai an shekara 10 ko 20 ruwa bai zo nan wurin ba, don haka ba su tsammanin ruwa su sake dawowa. So a irin wannan duran da ruwa ya dawo fa zai bi hanyar shi ne. So shi abin da ke faruwa, ko da zaki an kara sai ki iske su samu zamo a cikin ruwa.
Shi kuma Umar Sale Anka ɗan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya yi bayani ne akan yadda za a yi tattalin ruwan ambaliyar na bana wajen shayar da kogin tafkin Chadi wanda kafewarsa ya kasance silar matsaloli da dama a yankin kasashen Sahel, da kuma yadda za a alkinta ruwan domin amfanin aikin noman rani musamman a wuraren da suke fama da fari.
Kamar wannan asara ta zama kuma ya zama ribar kafa, an samu ruwa ya malala da yawa, a ce kamfan ruwa kuma da ake samu za a iya amfani da wannan tsari, wani sabon tsari da za a iya tattare ruwan nan ya rinka shiga wasu gurare. To idan kika duba kamar yadda kike maganar Hadija jama'ar Kamadugo din nan da kike tambaya, ai dama hanyoyin ne aka tattare mushi, da a ce za a dawo old course din nashi tsofaffin hanyoyin ruwan a wanda musamman duk an riga kuma an maida guraren nan gonaki, an maida su gidaje, an yi gine-gine akan hanyar ruwa. So sai dai idan ka je ka dauko tsohuwar tasawirarka wanda ba zai iya tasiri ba, al'umma sun karu, kuma daman kafin a samu wannan matsala ya kamata a ce an yi maganin kar a yi, kar a fara. Amma dai sakamakon yawan al'umma da kuma son ci gaba na noma da sauran hanyoyi na rayuwa da ake ciki, dole sai an taɓa wani gurin. To amma hanya mafi sauki ne a tunanina kamar irin waɗancan guraren na wajen Hadeja da zuwa Ungur, guru da ake samu wa'innan matsalolin, akwai hukumomi na gwamnati da suke hadaka da bankin duniya wanda alhakin su ne wannan kwanan nan ma ga sun yi taro sakamakon irin wayannan da zasu kula da wayannan sai har in sun samu kuɗin da zasu yi wayannan kuɗaɗe ne kuma ba kanana ba da barnan da aka yi da akwai yawa kuma karfin da girman gurin yana da fadi aikin yana buƙatar aiki na zamani da za a iya yi da ba za a iya yi ba amma dai gaskiya sai abin da ya ture ke cewa sai dai idan akwai sincerity of purpose sai an yi aikin nan tukuru wanda kuma ina ga suna kokarin su yi din
ana sa bangaren kuma masanin tattalin arziki kuma zaunin Abuja Najeriya Rabiu Tukur Hassan ya ce dangantakar da ke tsakanin kasashen Afirka ya wuce ta kan iyakoki dalilin da ya sa matsalar ambaliyar ruwan bana ba za ta tsaya a inda aka samu ambaliyar kadai ba
tattalin arzikin waɗannan kasashe ya ta'allaka da tattalin arzikin Najeriya saboda kasuwanci da ake na abubuwan abinci da kayan masarufi sannan kuma abu na biyu wanda shine zai dada nuna muhimmancin samar da kyakkyawar tsari daga bangaren wanda shine mafiya yawan waɗannan kasashe da kogunanmu da koramin mu sun ta'allaka da juna zaki ga misali wannan kogi ya shiga nan wannan fadama ta shiga nan ta fita nan yanzu misali tafkin Chadi da Najeriya da Niger da Chad da Kamaru tafkin Chad a tsakiyar kan kwibin su yake na arewa maso gabas kogunan da ke daga Najeriya suke shiga tafkin Chad daga Kamaru daga Niger da shauransu din nan suke zuba wannan ajiya da Allah ya yi mana gwamnatocin Afirka sun yi sakaci maimakon a yi tsare-tsaren da zai dada dawo da tafkin irin yadda yake da kafin mutane da kuma canjin yanayi ya zo ya wanzar da matsala da aka samu har shi wanda ake kyautata tsammani yana daya daga cikin matsalolin da suka kawo tashin hankula a nan gabas gwamnatoci har yanzu ba su yi ba kuma sannan kuma ga sa'anin munanan yanayi shi ma yana nan yana dada a ta'azzarar da matsala dan haka dole ne gwamnatoci su tashi su yi abin da ya dace akan wannan
Dr. Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi na Jamhuriyar Niger ya ce akwai buƙatar a yi nazari akan wasu matsalolin da aka ci karo da su don samun mafita a kansu nan gaba
a bisa kan wa'innan nazari da aka yi abin da zan iya ƙarawa da yanda da manabbana take tahiya ka gani abun ya ƙara kamari kuma Allah kaɗai ya san yanda zan mu yi da sa wannan damuna muna fatan Ubangiji Allah zai ba mu ruwa daidai ƙarfin mu kuma wannan damuna ta zamanto mai albarka ce kuma mu ci moriye abin da aka sa gaba na aikin noma da kiwo kuma Allah ya ba mu abincin da za a sarrafa wanda za a saida da wanda za a ci to amma a gaskiya ya kamata a cikin alƙalman nazarin nan a sa abin da ya shahi wannan matsaloli da ambaliya ta kawo a gaskiya in dai haka za a ta yi tunda damuna yi yanzu wannan watan ne muke tsammanin na watan tara na miladiya shine zai zamanto watan na ƙare wannan damuna ta bana to amma in dai haka za a ta yi a yanzu gaskiya da akwai matsaloli wanda ya kamata tun yanzu a dauki matakan za a kiyaye su kuma a rage musu kashi a cikin irin wannan matsalolin shine irin matsalolin da za a samu na rishin timaka inda aka samu ambaliya tunda a yanzu haka a cikin kasar mu ta Niger ana kaman rasukwanai eka 300,000 sai ma fiye da haka wanda aka badda ta noma da gurin kiwo wanda yake mutane manoma da makiyaya sun batas da dabbobinsu da kuma gonakinsu inda ko hatsi ko dawa ko wake ko kuma gyaɗa gujiya duka san kai abinda ake tsammanin za a girbe su cikin nasara to Allah bai yi ba haka bancin haka kuma da akwai gurare manya wanda yake gandari ne kamar na noman shinkafa da kuma gurare na noman albasa kan jihar Tilaberi kan jihar Agadas wanda yake ruwa ya zo ya shahi haka duka wannan alƙalma ne na matsalolin wannan wanda yake ya kamata a sasu cikin wannan nazari na abin da zai ya kamata a kimtsa a shirya ma bayan wannan damuna
mai sauraro ala tilas a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon zuwan makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji wajoyin su Rabiu Tukur Hassan, Dr. Abubakar Mamman Manzo, Umar Sale Anka da kuma Dr. Murtala Abubakar Gada da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azzu nake cewa mutara wani sabon shirin zuwa makon gobe
Tumadalla yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyi kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin kasashen Afirka ta Yamma da kasashen nan uku na Niger, Mali da Burkina Faso wanda suka yanke shawarar wato fitar da kansu da kuma haɗa kansu bayan ballewa daga kungiyar cigaban kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO bayan mai kiran mu na farko daga jihar Kwara wake kan layi a Kwara
Assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam
ina tare da Jello Garba ina Sokoto Najeriya daga nan Kwara
to na dinawa
ya dangane da wannan wai wannan taro da Niger da ke yi da Mali akan tattauna da suke yi to wata da muke yi ya kamata tattauna da su miƙa mulki da demokratiya ai zabe a waɗannan kasashe domin a koma ga mulki ba wannan mulki na soja ba muna fatar Allah ya sa taron da suke yi ya kawo ci gaba a kasashen su da kuma kasashen duniya
to madalla
ina Bello Garba daga nan Kwara nagode
to madalla sai kuma Katsina wake laiya Katsina
alhamdulillah sunana Yakubu Likiyar Rajin Tabanni karamar hukumar Musa wa injiyar Katsina
na'am
to gaskiya ne Allah ya saka muku da alkhairi kwarai da gaske to wato duk in aka samu irin wannan dangantaka dole sai an samu tsaro da zaman lafiya mu dai abinda muke roko Allah ya kawo mana zaman lafiya wannan kasashen
to madalla to muna godiya bari mu je jihar Jigawa wake kallayi daga Jigawa
hello
yawa muna jin ka
ina magana da Abdullahi da ma'antawa
to na'am ya kake kallon wata kila dangantakar jama'ar waɗannan kasashe za ta kasance da yake waɗannan kasashen sun fitar da kansu daga kungiyar ECOWAS
dai kiran da zai ga wannan kasashe na kirkira wani sassa na kasashen su uku ya kamata su mai da hukaken su su biya su hada kansu da sauran kasashen Afirka domin tafiya da sauran kasashen zai kuma su tsaya
to madalla to bari mu je ɗaya daga cikin kasashen wato jamhuriyar Niger wa muke tare da shi a jamhuriyar Niger
kuna tare da Abdu Kasko nan nake unguwar wadata kawa jamhuriyar Niger
to madalla
ni muryar Amurka ra'ayina da zan badawa akan haɗin gwiwa wannan na kasashe guda uku wanda sun ka hada da kasar mu Niger Mali da Burkina gaskiya wannan abun zai yi tasiri sosai saboda wannan haɗin gwiwa da sun kai ikon Allah ne domin sun hada kan suri guda sun ta matsarin ka daya kuma ɗan ƙasa ne sun ka fito da titi sun ka ba da goyon baya 100% kuma a ko'ina ana ci gaba da yin addu'o'i a cikin masallacin ne a ko'ina domin ƙasashen nan su zamana lahiya kenan mun san da lalle tabbas za ta yi tasiri sosai kuma muna kira ga ƴan ƙasa gaba ɗaya su ci gaba da ba da goyon baya ga waɗannan tsuzawa namu na ganin cewa duk wanda nuho Niger Mali da Burkina da sheri ya koma ga kai ne Allah ya kare mu ga sherin mahasada da makiya kuma insha Allah mu muna nan tare da tsuzawan namu goyon baya 2000
to madalla
ni shugaban kasar Niger
to madalla muna godiya bari mu je jihar Kano a Najeriya wake kallayi a Kano
Assalamu alaikum sunana Sani Idris mai samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya to magana ta gaskiya ni ina ganin dangantaka tsakanin mu da Niger da Mali da Burkina Faso ina ganin ba ta matsala da wanda ni musamman ka dauki Najeriya da Niger ɗan uwan juna ne a aurtsaya ta shi abubuwa da dama sun yi ga mu'amala to saboda kana ganin wannan insha Allah wai zama cewa da matsala domin dalili wannan su da suka fita daga cikin shi a yanayin kungiyar hadin ka abu a wannan da yi oyo da ina ganin suna da wanda dalili da yasa suka fita sannan Allah ne muna ganin dangantaka ba da mai kwari mai inganci da kawai ko Allah da dukkan tsakanin Niger da Najeriya da Mali da Burkina Faso ba wanda yake fat
to bari mu je Nasarawa wake kallayi a Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa alhamdulillah kuna tare da babawo ne mai agogo na cikin garin Gitata
na
a jihar Nasarawa yawa alhamdulillah na ji bayani kuma wannan al'amari ya yi min dadi gaskiya kaje duk abin da aka ce maka an samu hadin kai to lalle ka akwai ci gaba a nan kasan muna musu addu'a Allah ubangiji ya karo ci gaba Allah ubangiji ya bada zaman lafiya sai dai a suri dan ina kula ga irin su ta yan masabi da gaskiya fi sabbin Allah wasu kasu zo su sanya musu su samu cikin matsalolin suri da yayi sai suna dai hadin neman hadin kai gaba nagode
to mallan labar mu je jihar Taraba wa muke tare da shi a Taraba
kuna tare da Alhaji Uba Tawakkali karamar hukumar Idda jihar Taraba
to madalla muje
wannan abubuwa da yake faruwa ne na kama akwai rashin adalci a ciki abin da ya kawo wannan kasashe suka bangare daga ECOWAS daga da yake da suna din na kaman cewa rashin adalci akai musu to ya kamata a neme su ne a ji menene dalili a samu a hada kai a zaman to ana tare kaman da za a yi
amma na Taraba baka ai kasa an ce musu su dawo an neme su an ce su dawo sun ce ba su dawo ba to ya me kake so ai
to abin da ya kamata a yi shine ya kamata a zauna a ga menene dalilin da yasa suka fitar nan don a dinke saboda kada zuwa gaba waɗansu ma da su sake bangare wa haka din saboda
idan
bangare waɗanda suke ciki ya kamata a yi maintenance din su
to madalla bari mu je mu koma Niger din wake kallaye a Niger
assalamu alaikum murya Amerika mai magana Umama La Ali shugaban kulan murya arewa dogon duka tejan horin Niger
na'am
kuma a jina zan ba da ra'ayi na daga wannan kuskure da aka yi wa ƙasa uku da Niger da Mali da Burkina dalili da lalle har yanzu Europe sai su bada ƙasa shi uku sai su kuma sai ko wata ina ganin ta kawo tana tangarda zuwa fan gwari zuwa gaba dalili kun gani lalle suna iya kawo Niger suna iya kawo da Mali sai nan ko da wata har ina ga kata a nan shekaran gani ga jama'an ka hari nan kuma sai kan ga an sai Burkina nan kuma sai kan ga an sai Mali kenan ko yanzu suna so su kama sai ba su ci za su kuwa gyara amma ho gyara kina lalle sai an kai tsaye an kama mu na gode mu da Amerika mai sa Obama la Ali da duk wannan
wurin to madalla to bari mu je jihar Gombe wake kallaye a jihar Gombe Najeriya
yalla Hassan ne daga Kaltungo jihar Gombe
to madalla bismillah
to wato ni da a ce so samu ne da wayannan kasashe guda uku nan su take dawowa su su hadu da yan kwansu wanda suka fita suka barsu zaman su su uku ba dai amfanin su kome ba ta bai kamata hakan yana faruwa ba Allah ta da yake za su fahimci cewa zaman su su uku ba dai yiwu ba su dawo su danna da aikawa Allah ta ce ku lafiya
to amin sun ma'amin to wannan shi ne kiranmu na ƙarshe kuma muna godiya ga dukkan masu sauraron mu da suka samu suka kira har ma waɗanda ba su samu shigowa ba muna godiya ƙwarai da gaske to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to mutala ta takaice ranar Alhamis din nan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare kan wuraren Hezbollah a kudancin Lebanon suka kuma sanar da kama wani dan kasar ta Isra'ila da ake zargi da hannu a cikin wata kullalliya da aka shirya da Iran kimara baya na kisan wasu manyan jami'an Isra'ila hukumomin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa mutumin da aka kama dan kasuwa ne dake da alaka da Turkiya da ya halarci akalla tarurruka biyu a Iran kuma waɗanda ake hankoran kaiwa harin sun haɗa da Prime Minister ƙasar ta Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaro Yoav Gallant shekaru biyu bayan da wani gagarumin bore a ƙasar Sri Lanka ya yi awon gaba da tsohon shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa a mummunan yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki da yi wa ƙasar ƙulli a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ake tsara miliyoyin al'ummar ƙasar su tunkari rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa a lokacin da aka rika gangamin boren jama'a sun rika kiran kalma a Raglaya wadda ke nufin gwagwarmaya wadda al'ummar ƙasar suka rika yi kan jiki kan ƙarfi da ya tsaye da al'amuran hukumomin ƙasar Czech wanda da dama suka rika yi wa kallon mai cike da cin hanci da rashawa a yau Alhamis ne kasar Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samanta sun harbo dukkan jirage marasa matuƙi 42 da Rasha ta yi amfani da su cikin dare wajen kai hari a yankunan sassan kasar dakarun saman na Ukraine sun ce sun kuma harbo wani makami mai linzami na Rasha wurare da rashin ta kaiwa hari na jirage marasa matuƙin sun hada da Cherkasy, Dnipro, Kherson, Turovohrad, Kyiv, Maloklev da sauran sassa daban-daban na kasar A ranar Alhamis din nan, hukumomin kasar Swedish suka kama wata mata mai shekaru 52 da aka wato dake da alaka da kungiyar fafutukar kafa kasar Musulunci ta IS da laifin kisan kare dangi, laifin kan bil'adama da manyan laifukan yaki da wato da aka aikata akan mata da yaran Yazidi ta kasar
Masu saurare, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Ladies Grayson da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Murtala Faruk Sanyin na, sai muku sallama da kuma fata alkhairi. Ma'assalama.